العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin amincewar sa rayuwar mu ta sake kawowa wannan rana yau Laraba a 8 ko ga watan Ramadan shekara 1446 da 47 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sauka cikin raddul azhan ila ma'ani alqur'an na Abu Bakar Muhammad Gubar rahimahullah muna karatu mun tsaya a ƙarshen suratul tur yau za mu tashi farkon suratul najmi insha Allah suratul najmi an ambata mata wannan suna saboda ta fara da wannan kalma ta annajmi malamai sun tabbatar da cewa ita ma tana daga cikin surori makiyya Hasan al-Basri da Ikrima da Ata ibn Abi Rabah cikin tabi'ai dukkan sun ce ita wannan sura baki ɗayanta a Makka ta sauka amma Abdullahi ibn Abbas ya ce a san Makka ta sauka in banda ayan nan ta Allahi sarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kauda masa duk abin da bai dace da shi ba wa ithbatu sidqihi fi da'wati ila tauhidi kuma tana karantar da tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na kiran mutane da yake yi su kadaita Allah sako ne daga Allah wa anna ghayra al-islami khurafatun mukhtari'a min ahliha kuma duk wani addini wani tafarki da za a bi wanda ba musulunci ba yaye yaye ne wanda aka kaga ma'abutan wannan addinin suka kaga amma ba daga Allah yake ba musulunci shine wanda yake daga Allah fa bada'at as-suratu bi tahqiqi sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallama sadiqun fi ma yuballighu anillahi ta'ala dan tsuwa an yi ta ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi gaskiya cikin abin da yake isarwa daga Allah subhanahu wataala wa annahu munazzahun amadda'uhu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an tsarkake shi daga dukkan abin da Quraishawa da sauran kafirai suke da'awa na batunci a kansa wa ithbatu anna alqur'ana wahyun min indillahi biwasitati jibril kuma a tabbatar da cewa alqur'ani baki ɗayansa wahayi ne daga wajen Allah kuma mala'ika jibril yake kawo wa wannan wahayi wa taqribu sifati nuzuli jibril bil wahyi kuma sannan aka kusatar da siffa na yadda mala'ika jibril yake saukowa da wahayi fi halaini ayyanayi guda biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi taqriri annahu wahyun min Allah waqi'un la mahala domin ƙari akan tabbatarwa da aka yi cewa qur'ani wahayi ne daga wajen Allah kuma duk labarin da yazo da shi abu ne wanda yake mai wakana ba makawa thumma talaha alhaditha anil awthan wal asnam sannan kuma sai ta sake ambaton batu akan gumaka waɗanda ake bautawa allati abadaha almushrikuna min dunillahi waɗanda mushrikai suke bautawa baitin Allah wa bayyana butlana tilkal alihati almas'uma kuma surat tai bayani na cewa waɗannan ababen bautan da aka raya wai su ma abin bauta ne ƙarya ce lalataccen abu ne da ba shi da wani tasiri sawa'un fi zalika ibadatul asnami aw ibadatul mala'ikatil kiram ko abautawa gumaka ko abautawa mala'iku masu daraja ko ma abautawa wani manzo daga manzannin Allah ko wani salihi duk matsayin su daya ba bambanci da wanda ya bauta wa mala'ika da wanda ya bauta wa gunki da wanda ya bauta wa Buddha a ƙasar Tibet can yankin China da wanda ya bauta wa Buddha da wanda ya bauta wa mala'ika da wanda ya bauta wa Isa ɗan Maryam da wanda ya bauta wa shehu cikin shehunai duba babba bambanci a tsakanin su ثم وصفت الجزاء العادل يوم القيامة sana ita wannan sura sai ta siffanta sakamako na adalci a ranar alkiyama adalci shine kome a cika masa ƙwarya yadda yake haythu yujaza al-muhsinu bi ihsanihi a alkiyama nan ne za a sakan yawo mai kyautatawa da kyautatawa sa Allah ka samu na cikin masu kyautatawa wal musii'u bi isa'atihi wanda ya muna na shi ma za a sakan ya masa da muna nawarsa wa yutafarraqu an-nasu fariqayn kuma za a raba mutane kashi biyu abra'a wa fujara za a raba jama'a kashi biyu a kiyama masu biyayya ga Allah da kuma wanda suke fajirai ayoyi da yawa dama sun ambata haka zai faru wani waje ma cewa za a ce masu laifi su rabu wamtazal yawma ayyuhal mujrimun wa zakarat as-suratu athara qudrati Allah jalla wa ala fil ihya'i wal imatati wal ba'thi kuma surar da ya karshe ta ambaci alamomi na kudura Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda yake rayar da mutane da yadda yake kashe su da kuma yadda zai sake tada su domin hisabi ba'da al fana'i bayan da sun kare wa khalqil insani min an-nutfa da kudura Allah yadda ya halicci dan adam daga tsugon mani wal ba'thi da kuma yadda Allah ta'ala zai tada mutane ranar alkiyama wal hashr akuma halla rasu wan nashr tara su waje guda wa khatamati suratul karima bil adabi wad damar ita wannan sura mai daraja kuma karshe za ta cika ce na ambatan azaba da darkakewa tabkira li kuffar makkah bil adabi alladhi yantazirhum bi takdhibihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin a fadakar da mutanen makkah kafirai cewa akwai azabar Allah da take jiran su a dalilin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke yi shine ayar Allah ta'ala ya fara da cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
الله تعالى يقول والنجم إذا هوى إنا رسوى دا تولار ولوكة دا تكيفا وقو لوكة دا تفاق الله ينا دا إيكو يرسوى دا أبن دا يسوى أتكين أبن دا هالتا yakan yi rantsuwa da kansa yakan yi rantsuwa da halittunsa nan annajmu da aka ambata wasu malaman tafsirin suka ce ana nufin as-surayya ne akwai ta taularuwa da ake ce da ita surayya akasari tana faduwa ne a lokacin da alfijir yake fitowa tana haske sosai kuma idan alfijir zai fito ita kuma lokacin take faduwa da wasu malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da ita wannan tauraru wacce surayya wasu malamai suka ce a'a Allah ya yi rantsuwa ne da su taurari idza rumiyat bihi shayatin lokacin da Allah ta'ala ya jefi shaydanu da su domin Allah madaukaki ya ce walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin ana jifan shaydanu da su kuma lokacin da aka jefi shaytanun zaka ga taurari wata faɗo ne domin a nuna kudrar Ubangiji ba wanda ya isa ya shiga sararin sama ko ya je kusa ma dan je wa tsegumi idan ba Allah ya ga dama ba. Ya sanya tsaro a cikin sama. Wasu malamai suka ce Allah ya rantsuwa da tauraruwa ne a lokacin da yake jifan shaidanu da ita. Wasu malamai ma suka ce a'a, annajmu idha hawa ya yi rantsuwa da tauraruwa lokacin da ta sauka, lokacin da ta fado, ya yi rantsuwa ne da Alkur'ani. Ai, Alkur'ani ne idha nazala, lokacin da Alkur'ani yake sauka, tamkar tauraruwa ce Allah ta'ala ya saukar domin ta haskaka wa mutane. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Kaga ya nuna yayi rantsuwa, yace rantsuwa ce mai girma, kuma rantsuwar sai biye da cewa shi fa Qur'ani ne mai daraja. Don haka wasu malamai sai suka yi la'akari da wannan janibin, suka ce shine abin da Allah yake nufi anan wallahu ta'ala a'lam. Nan dai malai yace aqsama Allahu bin najmi, Allah yayi rantsuwa da tauraruwa, waqata hawiyihi, lokacin da take fadowa. Kowace irin tauraruwa za ta iya fadawa cikin wannan ma'ana. La'annahu idza kana fi wasati as-sama'i yakunu ba'idan min al-ardi, domin ita tauraruwa a lokacin da take tsakiyar sama to tayi nisa da ƙasa, amma lokacin da take kokarin faduwa nan ne za ka ganta tayi kusa, ko haka ne? Ko idan tauraruwa tana korana, lokacin da take tasowa take fitowa sai ka ganta kaman kusa da ƙasa take, amma idan tana yin sama sai ka ga ta ƙara nisa. Haka nan lokacin da ta karkata tana son faduwa sai ka ganta kaman kusa da ƙasa take. Gani kake in ka ruga a guje ka je inda take ma za ka kamo ta. To shine wallahi Allah abinda ake nufi wallahu a'lam. To idan tauraruwa tana tsakiyar sama ta nesanta da ƙasa, ɓuya ma take ba a iya ganin ta wata. La yahtadi bihi sari, wanda yake cikin tafiya to baya samun nusanta da ita tauraruwa. Domin a zamanin da taurari ake amfani da su wajen sanin hanya, kuma da ilimin taurari irin na sanin hanya din da shine har ake mana abubuwan da suke nuna mana directions, compass da suwaye du, daga nan aka yi rada da duk abin da zai nuna mana zamani. Wallahi asalinsa daga taurari aka same shi. Domin farkon wanda suka soma amfani su yi wani na'ura wadda za ta nuna wa mutane hanya musulmi ne. Musulmi lokacin da suke zaune a Andalus nan, abubuwan yana jujjuyawa da za su iya ganewa kowace kusurwa. Domin Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ambata, ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadu, da alamomin da Allah ya sanya akan ban ƙasa, duwatsu, kwazazzabai, bishiyoyi, jigawa da makamantan irin waɗannan ababe, ana iya gane hanya. Mutum yana cikin tafiya iko kenan, ko sararin hamada, hamada inda ba kome sai ya shi, to ana shi ne Allah ta'ala ya ce wa alamatin wa bil najmi, da alamomi in akan tudu ne, in kuma akan ruwa ne, ko kuma a cikin hamada da taurari, ya hata duna suke iya gane hanya. Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji. To shi ne nan malam yake ambata cewa ita taurarowa idan tana sama tsakiya to tana nesa da ƙasa ba a iya ganewa. La yahtadi bihi sari, mai tafiya baya iya fahimtar hanya da ita. La'annahu la ya'lamu bihi al-mashruqu min al-maghribi, domin ba a iya ganewa gabas ko yamma da ita in ta yi nisa. Wal junubu min ash-shimal, ba a iya kuma ganewa kudu daga arewa. Fa idza nazala, amma lokacin da ta sauko, an wasal as-sama'i, daga tsakiyar sama ta iyo ƙasa-ƙasa, tabayyana binuzulihi janibal maghribi, tabayyana binuzulihi janibul maghribi min al-mashriqi, a dalilin saukar taurari ƙasa-ƙasa sai ake iya ganewa ina ne yamma take ina ne gabas. Wal junubi min ash-shimal, kuma iya ganewa gefen kudu a bambanta shi daga gefen arewa. Wato kenan nan da Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da tauraruwa, yace wan najmi idha hawa, idan an dauka dukkan taurari ne, wanda wannan shine fasarar da tafi karfi, tauraruwa idan ta, kuma yace idha hawa, idan ta sauka, lokacin da ta sauko ƙasa-ƙasa ana iya ganewa hanya da ita, haka ne? Ko za a ga haskanta wanda ya san direction zai iya ganewa sai dai in baka san taurarin ba yanzu akwai wasu taurari suna nan guda bakwai a sararin sama in aka nuna maka su ka gane su to duk lokacin da ka bata zaka iya ganewa alƙibla zaka gane gabas zaka gane yamma zaka gane kudu zaka gane arewa don haka zaka san ina ya kamata ka je kuma guda bakwai ne suna nan guda hudu a dungu-dungu sannan uku kuma sun gindaya ta tsakiya a kaikaice to duk wanda ya san waɗannan taurarin yana amfani da su wajen ganewa hanya to kaga idan suka yi nesa cikin sararin sama ba ka ganin su amma idan suka sauko ƙasa-ƙasa shine izahawa zaka iya amfani da su ko da a cikin teku ne ko hamadar da babu alamu ka gane hanya kaga wannan sai zamanto ishara ne tunda abin da ya biye aka ce ma balla sahibukum ai abokin nan naku sahibin nan naku ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bai bace ba ma balla sahibukum sahibin nan naku bai bace ba anil hidayati daga shari'a a tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu dan so da Allah ya da tauraruwa wanda ya bada bayani a cikin suratul nahl cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ana samun shari'a da tauraro kuma Allah madaukaki a wani waje ya ma ambata cewa wato wal qad zayyana samaa'a ad-dunya bi masabiha ko kuma huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ta'ala shine wanda ya sanya muku taurari domin ku sami iya ganewa hanya da ita a cikin duffai na kan tudu ko duffai na cikin teku to kaga Allah sai ya rantsuwa da taurari lokacin da suka sauko ƙasa-ƙasa ake iya gane hanya da su kuma sai ya yi maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce annabi Muhammad bai bata ba kuma bai tabe ba abin da ya zo da shi shine shari'a ashe kenan annabi yana kan kafar kimiƙaƙe Allah ya rantsuwa akan haka yadda tauraruwa ake amfani da ita larabawa ƙuraishawa in suna cikin hamada suke amfani da ita wajen ganewa hanya to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma tamkar tauraruwa ce da za ta dinga nuna musu hanya zuwa ga Allah don haka shine wannan alaka wallahu ta'ala Allah ce ma balla sahibukum wa ma gawa kuma domin a kare annabi a nuna annabi fa sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda suke zarga cewa wai shi yake kaga Qur'ani ba wai shine yake fada yau yace kaza ko bai ce kaza a'a sai Allah ta'ala ce wa ma yantiku anil hawa shi fa wannan manzo naku wannan sahibin naku da Allah ya masa shaidar shari'a ma yantiku baya yin magana anil hawa bisa sarai annabi baya fadan magana bisa sarai ai bima ya ace kun bihi abin da yake zo muku da shi na shari'a annabi baya fadan sararansa ai hawa nafsihi kamar yadda Qatada ya ambata yace wannan ana nufin Qur'ani ne ai wa ma yantiqu bil Qur'ani anil hawa shine ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama baya furuci da alqur'ani bisa sararansa Allah yace in huwa shi Qur'ani fa in har kaji annabi ya fada bai zan ba illa wahayi yuha fa ce wahayi ne wanda akai wahayinsa zuwa ga annabi din sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aya shamila ce Qatada ya fassara ta haka da kuma wasu malamai daga cikin magabata cikin tabi'ai da cikin sahabbai waɗansu kuma sun ɗauke ta shamila ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a kayan at-tashri'i at-tashri'ul islami to annabi baya faɗan abin da ransa yake so duk abin da zai faɗa akan batun shari'a to annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan abin da Allah ta'ala ya masa wahayi ne yace ya faɗa nan ba wai ayat tana nufi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗan abin da ya sha'awar ya faɗa ba domin waɗansu suna amfani da wannan aya cikin malamai suka kafa dalili cewa ijtihadi mustahili ne ga annabi annabi baya ijtihadi a faɗar su amma annabi yana ijtihadi duk abin da ya zamanto na shari'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗa sai rasu Imam al-Qurtubi Muhammad ibn Ahmad al-Ansari rahimahullahu cikin littafinsa sai yake ambatawa wannan aya ce fiha dalalatun ala anna as-sunnata kal wahyi al-munazzal fil amal Cikin wannan aya akwai dalili mai ya inganta. Domin Allah ya bada shaida annabi baya fadan sarransa a hidimar da ta shafi shari'a. Shi ya saka sau da yawa za a baka labari hadisi ya inganta. An zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka masa fatawa, annabi sai ya shiru. Baya ce musu komai. Har sai lokacin da Allah ta'ala ya ce masa ga abin da zaka faɗa, tukunna annabi sai ya faɗa. Shi ya saka Khawlatu bintu Sa'laba cikin hadithin Ummul Mu'minin Allah ya kara mata yarda, Aisha radiyallahu anha tace tana ɗakinta wannan mata ta zo, Khawlatu bintu Sa'laba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta tsaye mun nono, mahaifata ta gama ayi haihuwa, duka ba kome yanzu na daina haihuwa, na haifi ƴaƴansa kuma sai da na tsufa sai mun zahari. Su kuma al'ada su ta Larabawa idan aka yi zihari mutum ya kwatanta matarsa tamkar mahaifiyarsa wajen mu'amala, to ta zamanto haramiyarsa har abada. Suna da wannan al'ada. To gashi shi ya mata. Kuma shari'ar musulunci bata ce komai akai ba a lokacin. Sai ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce ni fa ban san wani abu ba, domin Allah bai aiko min ba. Kenan annabi yana nufi yadda ake yi a al'ada haka za a tsaya, sai in shari'a ta ce a'a. A lokacin da ta ja, annabi shi ma ya tsaya a inda ya tsaya, sai ta ce Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah ina miƙa kukana zuwa gare ka ya Allah. Ummul Mu'minin Aisha ta ce wallahi wani daga cikin maganar da suke faɗa bana ji, amma Ubangiji mai fauki sabi'i samawati ya ji kukan da ta yi a lokacin. Ta juya za ta bar gida, sai ga manzon Allah mala'ika Jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayin Al-Qur'ani. Yanayin da Qur'ani yake sauka masa sai ya zakke masa, sai Allah ta'ala ya zo da ayoyi, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Har zuwa ƙarshen inda Allah ta'ala ya ambaci hukunci yadda za a warware irin wannan in ya faru. Kaga irin waɗannan nassosi su suke ƙara isbatin cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangijinsa masanin komai ya bada shaida cewa la ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, annabi baya faɗan sarransa. Hatta hadithi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu na shari'ar musulunci yace ga yadda za a yi, to wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ne yace masa ya faɗa. Hatta hadithi wahayi ne daga Allah. Hadithi ya inganta a cikin Muslim, haka na Abu Dawud. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ruhal qudusi alqafi ru'i anna an-nafsa la tamuta hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a anha. Yace mala'ika Jibril ya kimsa mun a cikin zuciyata cewa wata rai ba za ta mutu ba sai ta gama cin yarzikinta, ko da ku arzikin yayi jinkiri. Ai mun karanta wannan hadisi shekaran jiya can ko? To kaga nan wannan hadisi yana nuna cewa mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa ne a cikin zuciyarsa, tukunna sai ya faɗa. Wannan sigar da annabi ya faɗa a matsayin Qur'ani ce, a matsayin hadisi ne, amma ko mala'ika Jibril ne ya zo masa da wahayinsa. Akwai salo-salo da Allah maɗaukaki yake yin wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai wahayi na Al-Qur'ani, akwai kai tsaye wanda mala'ika Jibril yake zuwa, shine siffar za ta zo mana a gaba. Akwai wahayi wanda ake kimsa masa a cikin zuciya. Akwai wahayi wanda za a aiko mala'ika Jibril ya zo da siffar mutum ya bashi labari. Kaga karo na uku. Sannan akwai salo wanda ake gaya wa manzon Allah a cikin mafarki. Shi ma wahayi ne. Mafarkin annabawa gaskiya ne. Shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam sai ya gaya maɗansa ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara. Dana na ga a farki fa an ce min na yanka ka. Mafarki yayi. Na ga fa a mafarki an ce na yanka ka. Amma me yayi ra'ayinka? Ba wai ya tambaye shi dan in ya ce a'a ya kwasa bane. Yana so ya jaraba ya imanin ɗansa yake. Dan yana da ƙarfin imani sai ya ce ya abati fa'al ma tu'mar. Ashe dan yana da ilimi. Sai ya ce baba ka aikata abin da aka ma umarni. Ashe yanzu shi ma yana da ilimin cewa annabawa idan sun yi mafarki, mafarkin nan gaskiya ne, umarni ne. Shi yasa ya ce ma tu'mar abinda aka umarce ka bai ce ya baba aikata abinda ka gani a mafarki ba sai ce aikata abinda aka umarce ka shi yasa a can karshe da har suka miƙa wuya sai Allah ta'ala ya ce ya an qad saddaqta ru'ya ka gaskata abinda aka maka umarni a mafarki to da haka manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam haka salon da wahayi yake zuwa masa salo ne guda hudu amma salon da Qur'ani yake zuwa shine wanda yazo a cikin wannan sura suratul najm wanda zamu ji a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana ambatawa hadisin da ya inganta cikin musnad da imam Muhammad daga biqdam ibn ma'di yakri hadisi ne wanda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a ku fa shaurara an bani alqur'ani tare da shi da kwatankwacinsa tare da shi an ban alqur'ani da kwatankwacinsa tare da shi me kwatankwacinsa shine wahayin da Allah yake masa yake ambatawa a matsayin hadisi inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a gashi ma nan an bani alqur'ani da kwatankwacinsa tare da shi sai yace la yushiku rajulun yanfani shab'anan ala arikatihi kada fa a samu lokacin da wani mutum zai kishingida yanfani shab'anan ya kishingida ya cika cikinsa ya ci ya koshi ala arikatihi a kayan gadansa ko karagarsa ko setti dinsa ya kula kawai ya ci arzikin Allah ya koshi kuma sai ya ce alaikum bil qur'an ku farki qur'ani shi kadai yan kalaka take ne ku farki qur'ani shi kadai annabi ya ba mu labarin matsayata tun kafin su fa ma wajadtum fihi min halalin fa ahalluhu da abin da kuka samu na halal a qur'ani shi kadai za ku ce halal wa ma wajadtum fihi min haramin fa harramuhu da abin da kuka samu na haram a qur'ani shi kadai za ku haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci zai zo wasu za su yi haka wani ya ce koshi kawai sai ya faɗa haka to annabi ya ce an bani qur'ani tare da irinsa shine sunna da ta inganta Allah subhanahu wataala da ya ambata yace bil bayyinati waz-zubur sai ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka wala'allahum yatafakkarun Allah madaukaki yace mun saukar maka yanzu wane ne ya tanawulin saukarwa dan kai bayani da waza'i bayani lin-nasi ga mutane mu kenan mabiya da sauran al'umma me annabi zai musu bayani ma nuzila ilaihim abin nan da aka saukar musu me aka saukar musu qur'ani ashe Allah ta'ala ya ba wa manzon Allah authority ya muna bayanin qur'ani to kuma yaya wani wawa zai ce wai ba za a yi bayanin alqur'ani ba muna nan a abin da Allah ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa annabi baya faɗan sarai in huwa illa wahayyuha da abin da ya faɗa na shari'a wahayi aka masa wannan kuma kamar yadda muka faɗa baya kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya faɗan abu bisa fahimtarsa ba a waɗansu majali wanda ba shari'a ba na yanayin zamantakewa annabi yakan faɗa abin da shi ya gani kananta da tai kitaba kitaba shine bawa ya yarjejeniya da masu shi cewa zan biya ku adadin kuɗi kaza ni kuma na zama da suka yadda sai aka sanya mata uqiya 40 ita kuma sai ta gaggauta a cikin shekara kaza ita sai ta gaggauta yancin nata take so da wuri ba sai an yi wannan shekara hudun ba don haka sai ta je wajen ummul mu'minin Aisha sai ta roki alfarma ta ce ya ummul mu'minin san barira yanzu tunda ita ta samu yanci to mata wacce take ya ta samu yanci da tana bauta ita da mijinta yanzu sai ta samu yanci to musulunci ya ba ta dama ta yi zabi ko ta ci gaba da zama da mijinta a ƙarshe yana bawa duk ƴaƴan da ta haifa sun zama ƴaƴan bayi ko kuma in ta ga dama a kashe auren ta je ta samu ɗa ta aura wa za ta yi zuka zauna ƙarƙashin ba mai ce Allah sarki sai ni ta yana kuka soyayya ce yana roƙonta akan ta zauna da shi mana ita kuma ba bata son sa ba bautacce bata so to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan yanayi sai ya tausaya masa sai ya kira Barira sai ya ce Barira ki zauna tare da mijinki mana saboda ina kaunarki sosai. Barira sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullah, umarni ka man ko shawara ka ba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shawara na baki. Sai tace to in shawara ne ya manzon Allah, ni ban amince ni zauna karkashin sa ba. Sai kuma sai bata karba ba, kuma annabi bai zarge ta ba, saboda in ta so ta dauka, in bata so ba ta abin nan. Kaga tana da hikima, tana da ilimi. Sai tace umarni ka man, in umarni ne to zai zama shari'a, ko ba ta so dole ta zo. In dai ita mu'mina ne to dole ta yi, dole ta aikata. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi. To da taji cewa ba umarni bane, kenan ba shari'a bane. Ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗin magana a bisa yanayin zamantakewa a yau da gobe, wanda ba wahayi aka masa ba, amma akan abin da ya shafi shari'a aka masa tambaya akan wani abu na hukunci, ko da hukuncin ba a san shi ba. Yanzu ne ake so a ji annabi baya cewa ina ga ayi kaza, shiru yake yi. Sai lokacin da Allah ta'ala ya kimsa masa, ya masa umarni, ko ya aiko mala'ika Jibril ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta janibin shari'a, musulmin gaske ruko yake yi da shi. Allah ka tabbatar da mu wajen bin sunnar manzo. Kuma har ila wannan abin da annabi yake faɗa din ba wai dan a ƙara ƙarfafa maka cewa aikowa kai ta kanas ta sama a karantar da shi, sai aka ce allamahu shadidul quwa, malamin sa shine wani shadidul quwa mai tsananin ƙarfin nan da yake koyar da shi. Annabi yana da malami, malamin sa kuma shine mala'ika Jibril, shine malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ruhul amin, malaika Jibril kenan, ruhu amintacce shi yake sauko maka da alqur'ani, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cewa innahu laqawlu rasulin karim, malaika Jibril kenan. Bi quwwatin inda dhil arshi makin mata'in thumma amin, siffar malaika Jibril. Malaika Jibril yake zuwa ya karantar, shine malamin annabi. Kuma har ma kowace ramadani ya inganta cikin hadisi yana zuwa sibitan qur'ani, ya ji qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi malaika Jibril. Lokacin da aka wajabta sallah, annabi ya karɓo ta takanas ta sama, yayi mi'raji, aka yi mi'raji da shi, aka bai sallah biyar da ya kafo, ko malaika Jibril sai ya zo a kowane lokacin sallah kwana biyu yana koya masa sallah, duk ya koya masa sallah, ya kuma nuna masa lokacin sallah farkonsa da ƙarshenta. Kaga malamin sa kenan malaika Jibril. Shi yasa ka karka koyi addini haka kawai, kai iya bakin kokarinka ka koyi addini ta wajen malamai. Duk wanda zai koyi karatu na addini kada ce ya wadatu, shine zai ittila'i mutala'a kawai ya karanta, a'a ya je shi wajen malami yana nusantar da shi. Haka ne ake samun al-ilmu, innamal ilmu bit-ta'allum. Lokacin Khadibul Baghdadi yana cewa la yu'khadhu al-ilmu illa min afwahi al-ulama, ba a samun ilimi sai daga bakin malamai, amma ba wai zuwa aje ai mutala'a ba. Har ma yake cewa duk wanda yaje shi man akhadha al-ilma min al-mushafi la yuqalu lahu aliman walakinahu yuqalu lahu sahafiyan. Eh, haka lamarin yake, dan takadda za a ce masa. To Allah ta'ala ya ce allamahu shadidul quwa, mai tsananin karfin nan ne ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam. Zumiratin mirwa nan shi ma yana nufin ƙarfi, ko kuma wasu malamai suka fassara a kan cewa zumiratin mai kyakkyawan diri, mai kyakkyawan sifa. Quwwatin wa shidda, wato malaika Jibril yana tsananin ƙarfi. Ko kuma wasu malamai suka ce manzarin hasani, zumiratin mai kyakkyawan sifa. Hadithu Jibril, hadithun da Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab aka samo daga gare shi, ba ya bada labari ba, farkon hijira suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi, yace in tala'a alaina rajulun ko shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi ra'si sha'r la ya'rifuhu minna ahad la yura athar as-safar alayhi wa la ya'rifuhu minna ahad. Kaga sai ka wannan sifoti, wani mutum sai ya bullo mana kayan safara ne kan gashin sa ba kinkirin tas yana sheki shi dai gashi bako amma babu dauda a jikin sa kaga wannan ai ana nuna maka mutum ne mai tsafta in yazo a siffar mutum ma siffar mutum mai tsafta yake zo to don haka wannan fasara ta manzarin hasan ita ma tana da goyen baya shine malaika jibril alaihi salam wala ma'ana ma da yace abinda ake nufi ان الملك الذي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل شديد القوه لا يستطيع شيطان ان يقابله حتى يبدل ما ارسله الله به الى النبي صلى الله عليه وسلم واتو ملائكه da yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi shine jibril yana da tsananin karfi wani shaydani duk yadda ya kai kangararsa bai isa ya fuskanci malaika jibril ba lokacin da yazo da sako balle ya samu damar canji abinda Allah ta'ala ya aiko shi da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya tare malaika jibril lokacin da yake saukowa daga sama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi ya tare shi hijacking din sakon ya canja ya ce fadi kaza bai isa ba wani shi ko ba malaika jibril din shi kada yake zuwa ba yana zuwa da rundunar mala'iku har ila yanzu zai isar da sakon abin da yake daraja ai ba a barin sa shi kada baka ga irin wannan bullion ban mai daukowa kudin nan in ta dauko kudi ba gaga ana daukowa masu bindigogi yawan kudin yawan bindiga in kudin yana da yawa bindigogi gaba da baya to haka ake aiko shi da masu tsaro fastawa kuma malaika jibril idan ya zo shi ya sauko sai ya daidaita ai istakaro zai tabbata a tsaye chik suspended asaba yazo dabda annabi sallallahu alaihi wasallam asiffar sa ta malaika yake zo in zai zo da wahayi asiffar malaika yake zo kuma annabin baya ganin sa amma annabi zai ji zuwan sa an tambaye annabi ya kake jin zuwan malaika jibril ya bada bayani ya fadi irin abubuwan da yake ji da kuma alamun da yake gani da kuma abubuwan da yake ji irin karar da yake ji da shuurun da yake samu ko aljani ne yazo tsaya akan ka zaka ji akwai aljani akan ka da gaske idan kana waje aljani sai yazo ya tsaya to zaka ji shugurun a jikinka to balle malaika istakarwat watma anna anta balighul wahyi lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daidaita kuma ya samu nutsuwa domin isar da wannan wahayin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sauka yake yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kamar da na faɗa yana zamantowa a cikin sararin sama shi yasa Allah ya ce wa huwa bil ufuqil a'la alhali kuma shi malaika jibril yana cikin sasannin sama cikin sasannin sama a bisa yake ai ufuqush shamsi ai inda matala'iha can wajen mafadarta ala suratihi allati khuliqa 'alayha a bisa siffarsa da aka halicce shi a matsayin sa na malaika jibril da fuka-fukansa 600 فرآه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا تبا ganin malaika jibril a siffas wa kana bi hira lokaci yana cikin kogon hira kada saddal ufuqa ila al maghribi ya toshe sararin sama har zuwa yamma annabi da ya ganshi farkon lokacin da ya fara ganin malaika jibril fa kharwa magashiyan alaihi annabi sai fadi ya suma shine lokacin da ya farfado ya tafi gida a razana jikin sa yana razana jikin sa yana karkarwa yana tsoron karko wata musiba ce za ta same shi ya ga yawa matarsa ni fa ga abin da na gani yace zammilu ni zammilu kullu bayni yana ga yawa mutanen gidan shine Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qum fa afdhi wa kana kan sa'alahu an yuriyahu nafsuhu ala suratihi allati khuliqa alaiha domin lokacin da yazo yayin annabi sallallahu alaihi wasallama magana annabi bai ganshi ba annabi ya ji magana ne yace masa ya muhammad ikra ka san shi malaika jibril sunan annabi yake kira kai tsaye muhammad haka yake ce masa ai tsara ne duk da annabi ya fi shi daraja amma shi malamin sa ne malamin sarki ai malami ne ko to amma zai kira sunan sarki kai tsaye to wa kana kan sa'alahu an yuriyahu nafsahu ala surati allati khuliqa alaiha. Da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya roki yace masa ina so in ganka ina so in ga yaya kake kai da kake min magana nan to shine sai fa wa'adahu bihira malaika jibril yace masa in ka je ka hira zaka hadu da ni fa nazala jibril lahu ala surati allati hiya suratuhu marwatayn malaika jibril ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a surar da take surarsa kashkashi wa kana yati fi surati al-adamiyyi amma duk zuwan da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masa ne a siffa ta mutum akwai siffar da yake zuwa masa da ita annabi ya san kuma shine ya san malaika jibril ne amma in zai zo masa da wahayi baya zuwa masa a siffar mutum yana zuwa masa a siffar da aka ambata ne a cikin wannan sura kamar yadda zamu ji Allah ta'ala ya ce thumma dana idan malaika jibril ya zo kusa da manzon Allah ya zamanto suspended a cikin sararin sama thumma dana sai ya kusata ai qaruba minhu ya kusata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla kuma ya ƙara matsowa dai ai zadal qurba ya ƙara matsowa kusa da annabi a hankali a hankali a hankali yana zuwa kusa 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 Allah ya ce fa kana qaba qausaini sai ya zamanto gwargwadon tsayin baka biyu fadin baka Imam al-Bukhari rahimahullahu a cikin littafinsa kitabut tafsir da yazo shi kan wannan zai fassara aya don kun san Imam al-Bukhari yana sa fiqihun sa ne a cikin tarjuma tarjumar da yayi na babi ane yake sa fiqihun sa to zai kawo bayani sai yace babun fa kana qaba qausaini aw adana sai yace haythul watar min al-qausi babun da zai magana akan fakana qaba qausaini aw adana sai ya zamanto tamkar baka biyu tsayin baka biyu koma ƙasa da haka sai yace haythu alwatar min alqausi haythu alwatar min alqausi gurgudan tsirkiya shine alwatar ai akwai bakar ko ba ana sa tsirkiya tsirkiya sunan sa ko ana sa tsirkiya ai wanda a jiki ne yake sa kyauro a ja harba to wannan sai ce gurgudan tsirkiyar wasu malamai suna cewa to wace irin baka bakar ta bambanta wata babba ce wata karama sai suka ce wato alqausul arabi baka irin ta larabawa da ita Allah ya kwatance wasu suka ambaci haka wasu malamai kuma suka ce a'a abin da ake nufi fakana kaba qausaini ana nufin zira'i biyu ne domin larabawa sukan yi amfani da wannan ibara su ce qaba qausaini idan suna nufin zira'i to da haka ana nufin kenan zira'i guda biyu tamkar zira'i kamu kenan ko to tamkar kamu biyu iyas test din da yake bari tsakanin sa da annabi kamu kan ba shine haka ba to kamu biyu malaika jibril da rundunar sa sun zo tab da annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in wahayi yana sauka gare shi suna ga yana shiga wani irin yanayi kun san annabi idan wahayi yana sauka gare shi sai ya zamanto Allah sai ya hana shi ganin abin da yake tare da shi in yana zaune da mutane ba baya ganin su sai a rufe masa idanu baya ganin kowa kuma duk sautin da za a ji duk karan sauti da za a ji in ana yawa annabi wahayi baya jin sa duk sautin da ke kusa shi annabi baya ji sallallahu alaihi wasallam wannan yanayin Allah yake sanya shi tsakanin tamkar ghaibuba da kuma ifaka bainal ghaibubati wal ifaka a haka Allah yake sanya manzonsa me yasa Allah ya prepare wannan yanayi domin a sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu wanda zai iya kawo mata shawa'ib ballantana ana masa wahayi wani sauti ya cudanya ko kuma wani abu ya dau hankalinsa da wahayi in aka dage mai yafin sai a ga dukkinsa ya jike da sufa saboda dama Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan faqila za mu saukar maka magana wacce take mai tsananin nauyi wata rana bul mas'udin in ba mantawa nayi ba yana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi amman matsu annabi yayi haka da kafarsa ya nade kafarsa to gefen gwiwarsa ta danne jikin tefin abin nan tafin kafar Abdullahi dan mas'udin kenan cinyar annabi ta hau kan kafar tafin kafar Abdullahi dan mas'ud sai aka zo wahayi ga annabi yace wallahi sai ya ji kafa dai na yadda wahayi yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kira yau gobe baci an ce mun lokaci yayi sai mu tsaya ana abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan sai ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
kudi naira 5200 sannan akwai wadanda suka kawo kayan sawa sabbi set na yara wasu set biyar wasu set shida wasu set biyu sannan kuma da wata kuma da suka bada gudunmawar kudi 500 akan ayi addu'a mahaifiyarta da kanwarta da dai ƴaƴanta Allah shirye musu da su eh a banki a yau kudin da aka saka shine kamar haka akwai wani bawan Allah sanin 19 sannan ranar litinin kuma akwai wani bawan Allah wanda ya sanya kudi naira 50,000 wato wani bawan Allah mai suna Abubakar Alhassan Sa'ad wannan dai shine abin da aka samu a yau account number 1311536442 to nayi bari biyan neman biyan bukatu na alkhairi daban-daban Allah ya riga ya san kowa bukatarsa ya san damuwarsa daga ciki akwai wata baiwar Allah ta ce tana roƙon malam dan girman Allah ya sanya ta a cikin addu'a alfarmar wannan wata mai albarka a faɗa wa sauran ƴan uwa ma su sanya ta addu'a Allah ya bata wani wadda take mutuwar son sa amma kuma malam bai sani ba a sanya ta addu'a Allah tabbatar da wannan ayi addu'a ma
اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك يا الله من أرواحكم من توصلي إلى البركة والنواتع أنا أعزم إلى مكيدة إلى أن لا أتعيد كراتين القرآن ومن يجي الله كبير من بكاتم الأخير لكم أن نسكي دوات بكاتا زوا بريكا